لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشيد درس من نبيه إن شاء الله ونلتافي حسن المسلم ونديك شيء أذكار النبوية wadanda ake yanzu da safe ko da yamma ko kuma a wasu munasabat mun tsaya akan hadisin na Qudsi hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda Allah ta'ala yake faɗa a cikinsa yana cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا الله تعالى نجوى أنا عند ظن عبدي بي ni ina nan a inda bawa na ya zance ni wa ana ma'ahu idza zakarani kuma ni ina tare da shi idan ya ambace ni fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi in ya ambace ni a ransa zan ambace shi a raina wa in zakartu wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum in ya ambace ni a cikin wata jama'a sai in ambace shi a cikin jama'ar da ta fi tashi alkhairi wa in taqarraba ilayya shibran idan ya kusance ni daidai da ɗani ɗaya taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan kusance shi daidai da zira'i ɗaya wa in taqarraba ilayya zira'an idan kuma ya kusance ni daidai da zira'i taqarrabtu ilayhi ba'an ni kuma zan kusance shi daidai da kamu ɗaya ko gaba ɗaya wa ina tani yamshi idan ya zo min yana tafiya a taitu harwala zan zo masa a sassarfa wannan hadisi ne Qudsi kamar da kuka gani kuma Imam Bukhari da Muslim da rawaito shi daga Abu Hurairah ta Abdurrahman ibn Sakhr radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala yana cewa ana inda zanni abdi bi ni ina nan a inda bawa na ya zance ni mun yi sharhi wannan gabar a wancan darasi wato irin zaton da kai wa ubangiji irin yadda zaka samu wannan abin da ka zata kamar yadda yazo a wata riwaya ana inda zanni abdi bi in khairan fa khairun wa in sharran fa sharran fa sharrun wato in ya zaci alkhairi ya ga alkhairi in ya zaci kuma sharri ya ga sharri saboda haka yake da kyau bawa ya zama mai kyautata zato ga ubangiji ko da yaushe a cikin kowane yanayi har ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya mutu face na kyautata zatansa ga Allah sannan cewa ana ma'ahu idza zakarani kuma ni ina tare da shi bawa na idan ya ambace ni wannan ma'iyya ce wato ma'iyyatun nasri wa ta'idi wa thawab wato Allah yana tare da bawansa yayin da ya ambace shi tarayya ta taimako ta karfafawa ta goyon baya ta bashi nasara wanda ita ce ma'iyya khassa akwai al-ma'iyya amma wanda Allah ta'ala yana tare da bayansa da iliminsa da jinsa da ganinsa ko da yaushe wannan ma'iyya ce da take tare da kowa da kowa ubangiji ta'ala yana tare da kowa da kowa da jinsa da ganinsa da ainihin iliminsa dukkan wata halitta ubangiji ta'ala ya san da ita kuma yana jin abin da take ciki yana kuma ganinta wannan ma'iyya ce amma ma'iyya khassa ubangiji yana tare da bawansa na kwarai na gari da taimakonsa da nasararsa da karfafar sa inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun to wannan bayyana ce ta musamman to ita ce nan ma Allah ta'ala yake fada wa ana ma'ahu ay ma'iyya khassa bit ta'yid wan nasr wat tawfiq idza dhakarani idan ya ambace ni shi yasa wani daga cikin bayin Allah yake cewa na san sanda ubangiji na yake tare da ni aka ce ta yaya yace lokacin da nake ambatan sa fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi in ya ambace ni a ransa zan ambace shi a raina ubangiji ta'ala ya tabbatarwa da kansa sifa ta nafs to a jingina wa kansa wannan sifa saboda haka ba za a kore masa ita ba yadda ya jingina wa kansa sauran sifofi kamar ji da gani da irada da rayuwa da kudura to haka ne ya jingina wa kansa irin waɗannan sifofi su ma to yadda aka fahimci waɗancan sifofi na cewa da cewa sifofi ne waɗanda Allah ta'ala ya sifantu da su bisa kamala wato babu wata naƙasa ko tawaya a cikin sifantarsa da waɗancan sifofi kuma ya sifantu da su ne ala wajhi al-akmal bisa fuskar da tafi kamala to haka ne ya kamata dukkan wata sifa ta ubangiji ya fahimce ta cewa ubangiji ya sifantu da wannan sifa ala wajhi al-akmal kuma munazzahan an mushabahat al-khalaiqi ya ainihin tsarkaka game da gabarin kama da halittunsa saboda haka ubangiji ya tabbatar da wannan sifa ta nafs a cikin alqur'ani mai girma ya tabbatar da ita a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam ingantacciya kamar da yazo cikin suratul ma'ida maganar annabi isa alaihi salam ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika kaga a cikin wannan magana akwai tabbatar da sifatul nafs lillahi ta'ala to haka zaka fahince ta haka zaka fade ta ba tare da ka kwatanta ubangiji da halitta sabo kuma tare da ka rushe ta ba to min gairi ta'dilin wala tahrifin wala ta'wil ba kada ka ce babu ita wannan ta'dili ne ka wofintar da sifar ka babu ita gaba daya kada kuma ka harrafa ta ka canza ta ka jirkita ta ko ka cire ta gaba daya ka ce ba za a fada wa Allah wannan sifar ba kada kuma ka ainihin yi tawilinta ka bankar ma'anar saboda haka yadda Allah ya tabbatar da ita haka zaka tabbatar da ita wannan ita ce aqida ta sunna wa idh dhakarani fi mala'in in ya ambace ni cikin wata jama'a dhakartuhu fi mala'in khairin minhu dan ambace shi a cikin jama'a da ta fitashi alkhairi sannan yace wa in jama'a da ta fitashi alkhairi ce jama'ar mala'iku da suke tare da ubangiji to Allah ta'ala zai ambace shi da yabo gare shi wato yadda yayi ba Allah ko ya ambace Allah tare da girmama shi a cikin jama'a to shi ba ubangiji cikin mala'iku zai ambace shi ta hanyar fadar matsayin sa da kuma alfahari da shi kawai da sai da yawa suke nuna wa Allah yana alfahari da wasu bayan sa to zai alfahari da shi cikin mala'iku cewa gabawa da dan yana zikiri yana ambato na yana tunani duk da ba shi kadai ne ba cikin jama'a yake wannan wa in zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhum ba wai yana nufin hadu ana zikiri wani na bayarwa wasu na aishi ba ko ana yi lokaci ɗaya da murya ɗaya wannan hadisi ba haka yake nuni ba ba haka yake nufi ba sai da za mu fahimci ba haka yake nufi ba shine yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zikira ya kuma sahabbai suka yi tunda shi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake fadar wannan yake ruwayar wannan daga ubangijinsa sannan sahabbai su suka rawaito mana wannan hadisin shi daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala aka rawaito shi kuma ya yadu a cikin salaful umma da sun san shi sun rubuta shi a cikin littattafansu gashi yanzu muna karanto shi ne daga Sahih Bukhari da Muslim to a cikin su akwai wanda ya fahimci hadisin yana nufin a yi gangami a haɗu wani na ba da zikiri wani na anshi ko kuma ana yi da murya ɗaya babu shakka babu wanda zai iya kawo maka ruwaya ɗaya da take nuna haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba tara sahabbansa bai ce tun daga hadisi kursi Allah ya ce fa in zakarani fi malai zakartuhu fi malai khairun minhum ya ce ku zo mu hadu ina ba ku kuna aishi annabi bai taba yin haka ba kuma ba su taba haduwa a guri guda suna yi da miliya daya wannan yana yi wannan yana yi lokaci daya babu wata ruwaya da taba tabbatar da haka ko da ma ruwaya da'ifiya ko irin ruwayoyin da ake cewa masu rauni ba za ka samu ba kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai fahimci a wannan ba ba haka ya bai fahimci cewa haka ake nufi da hadisin ba haka nan sahabbansa da su suka rawaito hadisin ba su fahimci haka ba ta cewa sabuwansu taron sahabbai su ce tun daga abinda annabi ya rawaito daga ubangiji ga haduwa wani na bayarwa wasu na aishi ko muna yi da miliya daya ba su taɓa fahimtar haka ba kaga ya nuna kenan ba hadisi yake nufi haka nan su ma malamai na tabi'ai wanda su suka jiwo hadisin daga sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu har zuwa kansu Imam al-Bukhari da Muslim duk babu wanda ya taɓa faɗar irin wannan fassara ya ce abin da ake nufi kenan wanda wannan zai nuna maka cewa ashe wannan ma'ana ba daidai ce ba in daidai ce to da ba zai yiwu ba duk waɗannan duk daga kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har zuwa kan Imam al-Bukhari har ma waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa a ce duk ba su fahimci haka ba to wannan shi yasa aqida ahlus sunna a koyarwarmu a masdar na talaqqi muke cewa muci alkitabu was sunna muci ala fahmi salafil umma wannan shi ne ma'anar ƙara maganar cewa ala fahmi salafil umma wa ala fahmi salafis salih bisa fahimtar magabata na kwarai wannan ita ce salafiyar wannan abin da ake nufi kenan wato ba za ka ɗau aya ko hadisi ba ka yi mata wata sabuwar fahimta da za ka zo da wata ibada sabuwa wacce annabi da sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu da kyakkyawan aiki ba su fahimci wannan fahimta ba in kai haka to ka fita daga tafarkin muminai da Allah ta'ala ya ce wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin in har kai irin wannan fahimta to ka bi ghayra sabilil mu'minin saboda haka dole ne fahimtarka ta yi ta a cikin da'irar fahimtar magabata kada ka kawo wata sabuwar fahimtar da za ta nuna su ashe suna ta karanta abin ashe ba su fahimce shi ba shi yasa duk aya da za ka ɗauka ka fassara ta to ka tabbata fassarar ka ba za ta ci karo ko ba za ta haifar da irin wannan ba a haka nan duk hadisin da za ka fahimta ka tabbata cewa fahimtar da za ka yi ba za ta ci karo da fahimtar su ba ko ba za ta haifar da wata sabuwar ibada ba wacce su ba su san da ita ba da haka cewa da Allah ya yi wa in zakarani fi mala'i zakartu fi mala'in khairin minhum wannan daidai yake da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa majtama qawmun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fi ma bainahum wato mutane ba su taba haduwa a cikin wani gida na Allah ba yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah suna wato darasin sa a tsakanin su kaga abinda ake yi a majlisul ilm to su ce da za a hadu ana karanta alqur'ani ana fassara shi ana mudarasarsa wato ana darasi da shi to Allah ta'ala zai yi wa masu yin wannan tagoma shi da ya zo cikin hadisi illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahma aw illa idha hafadha wa hafathum rahma wa zakarahum Allah fi man indahu sai wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faru gare su wato sakina ta lullube su rahama ta kewaye su kuma Allah ta'ala ya alfahari da su fi man indahu shine ba alwara da hadisin ba zakarahu Allah fi man indahu Allah ta'ala ya ambace su ya alfahari da su a wajen kaga magana ce ta majlisul ilmi saboda haka man zakarani fi mala'in majlisa ta ilimi ta shiga haka lokacin da kake cikin jama'a ana karatu to ubangiji ta'ala zai maka wannan domin kalmar zikiri tana nufin ilimi tana ɗaukar ma'anar ilimi an ce zikiri ba wai kawai ana nufin tasbihi ba da hamdala da halila hatta majalisa ta ilimi majalisar zikiri ne ana kiran su magabata suka kira majalisul ilmi majalisar zikiri idan ma karanta Allah ta fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamu me ake nufi da ahlal zikiri ahlal ilmi katabai masu ilimi kaga ilimi an kira shi zikiri fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ba ana nufin wanda yake zikiri irin wanda ka sani ka fi sani da shine zikiri ba subhanallah subhanallah in kana da tambaya ka je kai masa in haka ne ba wanda ba za ka tambaya ba kenan tunda ba wani musulmi da baya subhanallah baya alhamdulillah baya kabbara duk musulmi